Sasha Hausa na murar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, da 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi. Sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokacin a wannan safiyar Talata 19 ga watan Nuwamban shekara ta 2019. Murtala Faruk Sanyina ne tare da Muhammad Hafiz Baballe za mu gabatar muku da shirin mu na wannan lokacin. Da farko ga kanun labarai.
Kwamitocin Majalisar Wakilan Amurka za su saurari shaidu 9 akan binciken yiwuwar tsige shugaba Trump. Amurka ta bayyana matukar damuwarta na ci gaba da samun rashin zaman lafiya a siyasance da kuma rikici a yankin Hong Kong. Sannan hukumomin Iran sun ci gaba da rufe yanar gizo a kwana na uku a wani bangare na kokarin dakile zanga-zangar kin jinin gwamnati.
To bayan kun gama jin labaran za ku ji cewa hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta Najeriya wato EFCC ta tabke tsohon ministan shari'a Muhammad Bello Adoke tare da haɗin gwiwar rundunar tsaro ta ƙasa da ƙasa.
Yanzu muna kokarin mu sabin nashi charges din da muka yi preparing against him kasu mun kashi kotu Federal High Court akan maganan money laundering da kuma stealing.
A jihar Borno kuwa gwamnatin jihar ta ce tana buƙatar ƙarin tallafin kuɗaɗe daga babban bankin duniya a daidai lokacin da take tsumayen dubban 'yan gudun hijira da za su dawo jihar daga ƙasashen Kamaru da Nijar.
More areas are liberated, therefore we need more non-food items also for onward distribution.
Yace akwai wurare da dama da yanzu aka ento don haka muna buƙatar kayayyaki da dama.
Aliyu Mustafa Sokoto zai shigo da shirinsa na tsaka mai wuya, to amma duk sai bayan kun sha labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Wannan shine mako da za a saurari shaidu da yawa a binciken yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump a bainar jama'a, wanda za a fara shi da sanyin safiyar nan ta Talata tare da shaidu uku da kuma abin da suka sani akan zargin da ake yi wa shugaba Trump na yunkurin tursasawa Ukraine ta binciki abokan hamayyar siyasarsa. Duka dai kwamitocin Majalisar Wakilan za su saurari shaidu 9 ne a lokacin zama 5 daban-daban da za a yi a yau Talata da Laraba da kuma Alhamis na wannan makon. Sai dai shaidar da aka fi saka ido za ta zo daga jakadan Amurka a ƙarshen ƙasashen tarayyar Turai da ya ba da gudunmuwar dala miliyan 1 ga kwamitin shirye-shiryen rantsar da shugaba Trump Gordon Sondland. Da alamu Sondland ya taka rawar gani a tattaunawa tare da Ukraine akan zargin da ake yi cewa shugaba Trump ya buƙaci Ukraine ta binciki wanda ake ganin zai kalubalance shi a zaben shugaban ƙasa na shekara 2020, kuma tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden akan cin hanci. Amurka ta bayyana matukar damuwarta na ci gaba da samun rashin zaman lafiya a siyasance da kuma rikici a yankin Hong Kong, yayin da aka samu arangama tsakanin 'yan sanda da kuma masu zanga-zanga da ta ƙara tsamari a yankin kwanan nan da a 'yan kwanakin nan da suka gabata. Muna sake kira ga dukkan ɓangarorin a yankin Hong Kong da su kwantar da hankali. Tashin hankali daga dukkan ɓangarorin ba za mu yadda da shi ba. Gwamnatin yankin Hong Kong ita ce take da alhakin samar da zaman lafiya a yankin na Hong Kong. Sakataren harkokin wajen Amurka ya bayyana haka ne a lokacin da yake ganawa da manema labarai a takaice a ma'aikatar harkokin wajen ta Amurka. Jawabin na Pompeo yana zuwa ne a daidai lokacin da aka ƙara samun tashin hankali da 'yan sandan yankin Hong Kong suke barazanar yin harbi da harsashen gaske idan masu zanga-zangar ba su daina amfani da makamai ba a sabuwar zanga-zangar kin jinin gwamnati. Jami'an tsaro su kadai ba za su iya warware rashin zaman lafiya da tashin hankali ba. Dole ne gwamnati ta ɗauki ƙwararren matakai don magance damuwar jama'a, a cewar babban jami'in diplomasiyar na Amurka. Hukumomi a Iran sun ci gaba da rufe yanar gizo a kwana na uku a wani ɓangare na daƙile zanga-zangar kin jinin gwamnati da ta ɓarke a duk faɗin ƙasar, wanda a cikinta akalla mutum 8 suka mutu tunda aka fara ta a ranar Juma'ar da ta gabata. a cikin wata tattaunawa da sashen muryar Amurka na Farshen jiya Litinin, daraktan wata kungiya da take saka ido kan yanar gizo da ke London mai suna Internet Observatory NetBlocks, ta ce hanyar shiga yanar gizo a kasar Jamhuriyar Musulunci ta toshe ne bayan da Iran ta rufe yanar gizon kasar tun ranar Asabar da daddare a gogon yankin. Wannan kusan na ce sun rufe gaba ɗaya ne, a cewar Abtoka. Akwai hanyoyin shiga yanar gizo 'yan kaɗan da suka fito daga cikin ƙasar, amma waɗannan sai da 'yan dabaru yanzu haka, don haka ba wai abu ne da za a ci gaba da ɓoye waɗannan hanyoyi ga mutane ba. Toka ya ce waɗansu 'yan Iran da suke da dabaru za su iya samun damar yin amfani da yanar gizo idan suka yi amfani da wani layi tsayayye ko babban hanyar sadarwa a maimakon amfani da wayoyin hannunsu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Koriya ta Arewa ta faɗa jiya Litinin cewa tana ganin matakin da Amurka ta yanke na daga rawar dajin haɗin gwiwa tare da Koriya ta Kudu a matsayin wani ci gaba. Wani kudurin doka da Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da shi ya caccaki tarihin take haƙƙin bil'adama na Koriya ta Arewa da ya yi ƙamari da take so ta tattauna shirinta na daina ƙera makaman nukiliya tare da Amurka. Mafarkin da Amurka take yi na ganin mun daina aikace-aikacenmu a lokacin zaman sulhu tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa yana cikin jerin manyan abin da za mu tattauna, wanda ya nuna cewa Amurka ba ta da niyyar aiki na gaskiya tare da mu domin mu daidaita al'amuran da suka shafe mu. Bisa ga cewar mai magana da yawun ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa a cikin wata sanarwa, don haka mu ma ba mu shirya saduwa da irin waɗannan abokanan sulhu ba. Amurka tana ɗaya daga cikin ƙasashe da dama da suka jagoranci ƙudurin a kan yanayin take haƙƙin bil'adama na Koriya ta Arewa a kwamitin zauren Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kula da kare haƙƙin bil'adama, wanda ya samu goyon bayan gaba ɗaya a ranar Alhamis da ta gabata, kuma a ciki ya buƙaci kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya duba yiwuwar ci gaba da saka takunkumai da za su auna waɗanda suke Koriya ta Arewa da suke cin zarafin ɗan adam. Ya kuma buƙaci kwamitin da ya tura Pyongyang zuwa kotun hukunta manyan laifuka ta ICC. Ministan harkokin wajen Libya ya faɗa jiya Litinin cewa harin da aka kai da jirgi mara matuƙi da ya yi sanadin mutuwar mutane a kan kamfanin biskit a Tripoli babban birnin ƙasar na iya zama laifin yaƙi. Muhammad Tahir ya faɗa wa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a lokacin da suke taron da suka saba yi don tattauna halin da ƙasashen arewacin nahiyar Afirka suke ciki cewa wannan laifin yaƙi ne da aka kitsa shi. Babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniyan a Libya, Gassam Salame, ya faɗa wa kwamitin sulhu ta hanyar tattaunawa a bidiyo daga makwabciyar ƙasar Tunisiya cewa akalla mutum 10 suka mutu da kuma sama da mutum 35 suka ji raunuka a harin na ranar Litinin. Abin da ya bayyana gaba ɗaya daga cikin waɗanda suka mutu baƙin haure ne, amma kuma akalla mutum 2 'yan Libya ne, a cewar Salame. Ko da kuwa harin da aka kai shi ana sane ne da ya auna kamfanin ko an kai shi ba tare da nuna bambanci ba, ya zama an aikata laifin yaƙi. Ya kuma ƙara da cewa ya kamata a tuhumi ministan harkokin wajen ƙasar, sai dai babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kaiwa.
Kuma gaida Muhammad Hafiz Baballe ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai yanzu kuma sai rahotannin da muke ɗauke da su. Rundunar tsaro ta ƙasa da ƙasa, wato Interpol, ta kama tare da tsare tsohon ministan shari'a na Najeriya Muhammad Bello Adoke a birnin Dubai. Kamun nasa da ya biyo ne bayan da wata babbar kotun tarayya da ke Abuja ta bayar da umarnin yin hakan sakamakon buƙatar yin hakan da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC ta gabatar, inda take tuhumar tsohon ministan da wawure dukiyar ƙasa. Shugaban hukumar ta EFCC Ibrahim Magu ya tabbatar da kama Adoke a wata zantawa da wakilinmu Saleh Shehu Ashaka.
Dawa mun yi requesting ko ina aka ganshi a rike shi, sun ba mu yi wannan red alert na Interpol din, muna contacting Interpol din mun rubuta musu yanzu muna kokarin mu sabin nashi charges din da muka yi preparing against him kasa mun kashi kotu federal high court akan maganan money laundering da kuma stealing da kuma state high court muna da copies na charges din yanzu muna nan muna kokarin mu scanning to chain interpol din a Dubai sai su sabin nashi.
Nigeria tana da wata yarjejeniya ne irin wannan da kasar Dubai.
Muna da treaty AMOU kenan wanda aka yi signing ya nuna cewa za su ba mu haɗin gwiwa wajen kama mutanen da suka ciwa mutane haki wajen maganan extradition.
Kuna shirin kenan ku nemi cewa a dawo da shi Nigeria ne ko kuma a ya zauna a can a yi masa shari'a?
Bakure haka ne a dawo da shi Nigeria so that a samu a kunce shi sai kuma a karbo kudin jama'an da aka dauka za mu yi tracing abubuwan a mairma jama'a kudin su.
Zuwa wani lokaci ne kake ganin cewa za ku miƙa ma ita Interpol neman a dawo da shi din nan?
This week ba zai wuce wannan week ba. In fact yau ma yanzu mun fara process din cewa a dawo da shi. Muna nan muna we are talking muna magana da Interpol muna magana kuma Dubai authority mun muna magana da su don Dubai yan sandan na ce ma da yan doka su ma muna aiki da su muna da yarjejeniya da su kuma ba Dubai ba kaga wannan abin ya nuna cewa baka zuwa ko ina fa wallahi duk dai inda ka dauki shi yasa nake cewa mutane su hada kai su maida da dukiyar jama'a don a samu zaman lafiya don ba ka ba ba inda zaka je anan ma West Africa muna nan muna yarjejeniya yanzu zamu sanarwa manyan committee na head of state za su yi approving wato ka dauki wani abu ka je West African country mu za mu je nan daga West African country sun yan sanda za su ba mu hadin kai mu debo ka da mu debo kudin mu kawo ka gida a hukunce ka.
Idan mutum ya dauki kudi a Nigeria ko ya gudu kaman kasar Sierra Leone ko ya gudu Ghana ko za ku iya zuwa har can ku kenan ku kama shi kake nufi?
Kore ai kai ya Hausa kai bayani sosai haka ne haka maganan ki izo bar gudu ne ko ina. In fact muna so mu mubin daga West Africa to rest of Africa za a kai wannan yarjejeniya din har African Union. African Union ta sa hannu cewa kai nan gaba fa wani ya barna wani waje ba zai buya wajen mu ba yan sanda sun nemi su zo su dauke shi.
Shugaban hukumar yaƙi da rashawa ta Najeriya Ibrahim Magu a zantawarsa da Saleh Shehu Ashaka. Gwamnatin jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya ta ce tana buƙatar ƙarin kuɗaɗe daga Bankin Duniya domin tsugunar da dubun dubatar 'yan gudun hijira da hare-haren ƙungiyar Boko Haram ya ɗaiɗaita da ke shirin dawowa daga ƙasashen Kamaru da jamhuriyar Nijar. Wakilin sashen Hausa Haruna Dauda Biyu na tafe da ƙarin bayani.
Gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya ce akwai buƙatar Bankin Duniya da keɓewa jihar Borno kaso mafi tsoka cikin irin kuɗaɗen da takan ɗebe wa al'umman da rikicin Boko Haram ɗin ya shafa musamman ma na shirya arewa maso gabacin Najeriya. Gwamnan ya dai bayyana haka ne lokacin da wasu shugabannin Bankin Duniyan da shugabannin fadɓaro da shirya arewa maso gabacin Najeriya da ma hukumar tallafa al'umman wannan yanki da ake kira MCRP suka zarci fadar gwamnatin jihar Borno don bibiyan yadda aka sarrafa waɗannan kuɗaɗe da babban Bankin Duniyan kan samar ma waɗannan jihohi musamman ma jihar Borno ganin cewa ita wannan rikici ya fi shafa. Gwamnan ya ce zaka gwamnatin jihar Borno don gudanar da shirin na taimaka waɗanda wannan rigingimu ya shafa musamman ma koyar da sana'o'i da harkokin karatu da samar da tsabtataccen ruwan sha da ilimi da hanyoyin mota da dai wasu buƙatu na al'ummanmu. Ya ce muna so mu samu kuɗaɗen da za mu zuba wajen harkokin noma ganin cewa mafi yawan al'ummanmu manoma ne da mu sa musu kayayyakin noma irin na zamani.
More areas are liberated, therefore we need more non-food items also for onward distribution to the internally displaced persons, especially the 60,000 IDPs who are coming from the Minao camp in Cameroon, as well as about 40,000 who are coming from the Republic of Niger.
Ya ce akwai wurare da dama da yanzu haka aka yanto don haka muna buƙatan kayayyaki da dama da za mu taimaka irin waɗannan mutanen da ke waɗannan wurare musamman ma ga 'yan gudun hijira kusan 60,000 da su taso daga Minawawu da ƙasar Kamaru za su kuma dawo gida da kuma wasu 40,000 da su taso daga ƙasar Nijar suna buƙatan irin wannan taimako ƙwarai da gaske.
I think Borno State deserve to be given 38 million out of this.
Ita cikin dala miliyan 5 da za a bayar al'ummar shi a arewa gabacin Najeriya, ya kamata a ce ta harbar ta samu dala miliyan 38 da yin tafi fuskantar matsala fiye da kowace jiha a wannan shiya, a cewar gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Azulum. Haruna Dauda, biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Gaida Haruna Dauda, biyu. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Abinda nake so ku gane bayyewa ne a gama bazum da hamma.
Ɗan hamma na zabi duk waɗannan niya, ba bazum ba ko bazum ɗari bai iya tarban gaban hamma.
Jama'a, barkanku da wannan lokaci da saduwanmu da ku a wani sabon shiri na Tsaka mai wuya. Tun bayan zagayen da madugun jam'iyyar adawa ta Lumana kuma tsohon kakakin majalisar dokokin jihohin Nijar Hamma Ahmadu ya fara a wasu kasashen duniya kwanakin baya, da kuma musamman bayan kalaman da aka ji suna fitowa daga bakin shi, inda yake sukar lamirin gwamnatin kasar wacce ya dora laifin kisan da aka yi wa sojojin Nijar kwanakin baya din, ake ta karfafa zaton cewa Hamma Ahmadu dai yana daure da marar ya zo ya tsaya zaben shugaban kasa a zaben da za a yi in Allah ya kaimu shekarar 2021. To, dama kuma an san cewa jam'iyyar da ke mulki a yanzu ta PNDS tarayya ta riga ta tsaye da Bazoum Muhammad, wanda shine shugabanta kuma minista harkokin cikin gida na kasar, a matsayin wanda zai mata takarar wannan zabe na shekarar 2021. Shi yasa za mu bude shirin nan yau da wannan tambaya. In abin a ce a yau ne ake wannan zaben na shugaban kasa, ana jin wane ne 'yan Nijar za su zaba wanda zai lashe shi wannan zaben a tsakanin shi Bazoum Muhammad da kuma Hamma Ahmadu. Bari ku ji wasu ra'ayoyin da wakilinmu na can Yemen Sulaiman Muni Barma ya samu ɗauko mana daga kan titunan birnin.
Mai magana shi ne Alhaji Aminu Tarayya. Abinda nake so ku gane bayyewa ne a gama bazum ga hamma, saboda yau mu jam'iyyar tamu ta tarayya kowa ya santa a nan Niger. Jam'iyya ce wadda firman ke kakama lungu hudu gaba daya, babu wanda ya kai ta yawan jama'a. Kuma kana zancen zaɓe yadda watakila ba mu sani bisa harkar fannin shari'a, amma hamma da wuya ta yi zaɓe, da wuya ta yi zaɓe, saboda kowa ya san abin da abu su gai shi.
Lumana ba ta kama ƙarfar tarayya, kuma ta Lumana kuma ko dai zantar ba ta zuwa balle ma har hamma zo mu yi makara da su, ko dai zantar ba za su zuwa balle hamma makara da su.
Muhammadu Abubakar ne ke mai duka, mamban ne na Biro Politika na Lumana Afrika.
In ka ga an yi zaɓe Nijar, ka tabbatar da mu ciki shakka ba. Wannan shi ko tunani ma a bari ne na abanga, za a yi zaɓe za a yi shi don ba mu bar ma kowa hwage shi shi wa daga gada ma, don sun tabbatar da dama ita ce suke so. A ce Lumana ba ta zaɓe ko Hamma bai zaɓe, saboda 'yan Hamma na zaɓe duk waɗannan niya, ba bazum ba ko bazum ɗari bai iya tarban gaban Hamma. Kuma mu kowa ya san da haka na, don haka mu ka ga ai suna abuka damuwa, suna hankalinsu ka tashi an ka ce Hamma na kandida, amma mu duk wanda a kandida kowa ma shi taho a yi.
To, a gaishe ka Suleiman. To, mutanen jihohin Nijar da dama suna ɗaukar cewa tsaye da Bazoum Muhammad kamar wata dama ce suka samu nusa zauna su auna kamun ludayin gwamnatin da ta tsaida shi ta shi shugaba Muhammadu Isuhu da mulkin da ta yi.
Ni ce malama Maryamu, gaskiya roƙon Muhammadu Isuhu dai mun ji daɗi tare ya mu damu mu aiki. Gaskiya a Nijar mu dai roƙon shi ya yi, wannan roƙon nashi kuma na ga yana iya sa kandidan PNDS tarayya da aka sa ya samu nasara a gaba, saboda gaskiya tarayya ta yi aiki a Nijar, saboda in ka diba cikin jihohin mu na Nijar, Muhammadu Isuhu ya yi aiki ta kowane fanni, hanyoyi, harkar lakwal, kowanne daidai ya yi bakin kokarin shi, saboda haka sai ce kandidan su ya samu nasara a zabe na gaba insha Allah.
Suna na Rahmat Alemu. Allah ya kawo mu da cikin wanga kwamba da muka nan gai. Matsalolin mu mata da yawa, paske ka san yau in babu kwanciyar hankali mace ta yi kowa wahala. Ba mu duk kwanciyar hankali cikin kasar mu ta Niger. Kenan wallahi muna roƙon, muna so a kawo canji.
Haka ne. To, a cigaban muhawarar da wakilinmu a Yamai Yusuf Abdullahi ya shirya mana tsakanin Adamu Manzo na PNDS tarayya da mai mulki da kuma Habila Rabi'u na jam'iyyar 'yan adawa ta NPA a kishin ƙasa, akan wannan maganar ayyukan da gwamnatin ke cewa ta yi ne za mu tashi, abin daga dukkan alamu ba abin a zo a gani ba ne a wurin 'yan adawa kamar su shi Habila Rabi'u din.
To, a kan fannin abubuwan da zai faɗi na cewa sun yi aiki, in ka ɗauka duka abubuwan da suke faɗi sun yi kinna, anya su ne dan kasar Niger ya zabe su akan su
su hanyoyi
duka wani hanyoyi da zaka kawo zancan kace sun yi hanyoyi wai Adamu ya manzo ya kwatanta mana cewa har wani mutum yazo yayi bakunci yazo daga dore ido akan hilin jirgin sama yace a wannan hikima ya akai aka yi ta saboda Allah da Annabi Kadiba jirgin saman da aka ce an kama hilin jirgin saman da aka kama Koskorima miliyar nawa suka bada ga kamfanin da zai yi wannan aiki a matsayin jindina wannan hilin jirgin zai koma hilin jirgin da mu zamu zama ƴan Niger ne masu kallon shi amma ba zamu buga gaba mu ce namu na kanmu bane matsayin jingina yake saboda mun san da wace yarjejeniya aka yi aka muna wannan tsarin in ka dauka duka hanyoyin da exchanger kin da yau su ne in ka tambaye su aiki ainihin da ka kazancan aiki ko kaji sun kazancan baka isa ka ce ba aiki ba su ne dama to na ce ba su bane dan Niger yake jira yau adam manzo mu yi maka mu adalci mu duka ga Allah zamu koma na yi imani da Allah ni na shiga karkarun Niger da dama a cikin tahiya ta insan kasan Niger insan yaya halin da ɗan Niger suke ciki wallahi alaji isu har yanzu matan mu na karkara suna huskantar matsala ta ruwan sha har gobe matan mu na karkara suna huskantar matsala ta ci maka da su da mazajen su da ɗiyan su
Adam manzo kaji abin da ƴan adawa ke cewa wai duk ayyukan da kuka gudanar a wannan mulkin ba su ne damuwar talakawa ba
su ne ɗan adawa ba damuwar su bin su talakawa shi talaka da aka kai ma ruwan sha talaka da Allah ya sabkar da ruwan shi da ruwan damana ruwan ruwan sha zan dauka maka misali daya
saboda Allah
garin Zandar garin Zandar an kai ruwan sha ko ba akai ba 24 miliyar miliyar 24 gwamnatin shugaba Isu Muhammadu ta sa dan ayi maganin matsalar ruwan sha na garin da magaram ni dan da magaram ni na san matsalar ruwan da magaram wallahi tallahi
amma na gani dukkanin ayyukan da kuke ikirarin cewa kun aiwatar kun yi su ne akan bashi ko kuma bayar da shingina
ƙasar Amurka ita ce babbar ƙasar da ta yi kowace ƙasa ci gaba a duniya ƙasar Amurka ma har yau cin bashi take dan ta ƙara ci gaba kenan cin bashi ba lahani bane ba abin da aka yi da bashin da aka ciwo shine ya kamata a bincika a san menene kuma alhamdulillah abin da aka yi da bashin da aka ciwo abin alheri ne aka yi wanda ɗan ƙasa za su ci amfani shi wanda zai ma ƙasa amfani kuma lokacin da aka yi shi suna tare da mu dan mu bisu ce ba su yarda ba kenan in kana duk abin da kake yi ka wadi gaskiya goruban da yayi zancan goruban da shekaran jiya an samu matsalar guta daga Nigeria duk wutar da aka sha a cikin garin Yamai daga goruban da ta hito lalle bata ishi garin Yamai gaba daya ba dan saboda duka production din da take kamar tana daukan kamar tana bada kashi 45 na bukatun garin Yamai dan wannan ne kake gani ana raba wuta anguwa zuwa anguwa lokaci zuwa lokaci ana baima wata anguwa a baima wata anguwa kahin a gyara waccan fan din da aka samu daga Nigeria kenan ba a cewa an yi goruban da kuma ba ta yi amfanin komai ba wannan ba gaskiya bane alƙawari ne da shugaban ƙasa ya dauka radda aka yayi rantsuwa wa'adin shi na biyu na mulki yace gurin shi shine a ƙarshen wa'adin shi shine zabi tsarkakakke kuma ya baima wanda ƴan ƙasa suka zaba mulki kuma wannan insha Allah ta'ala za a yi shi ko da yake su duk abin da suke bussasawa Allah gaba kaji ta yake abin da yake cewa ta yake dan takararmu ba zai ci zabe ba bai san ba zabe ɗan ƙasa suke zabe kuma Allah ne yake zabe
amma ana kwatanta kamar dan takarar na jam'iyyar PNDS tarayya dan takara ne na shugaban ƙasa Isufu Muhammadu ba na jam'iyya ba
dan takarar jam'iyya ne tunda waye tsaida shi dan takara ai jam'iyya ta tsaida shi kamar yanda na gaya maka kwamitin koli na jam'iyya ya bada shawarar takarar shi ga rukunai na jam'iyya na ƙasa gabaki ɗaya kuma duka rukunan na jam'iyya cikin ƙasa sun yi taro kuma sun jaddada goyon bayan su ga wannan takarar
wato sai an bi ka'idodi
akwai ka'idodi da ake bi dan a tsaida dan takarar
shi kuma bai bi ka'idodin ba
duka ya bi duka ka'idodi duka wannan ka'idodin ne aka bi duka dan wannan ne
wato shi tsohon minista ne
ke kawo ga tsaida dan takarar Bazoum Mohamed
wai misali shi tsohon ministan kuɗi bai bi waɗannan ka'idodin ba saboda shine ba amince da takarar shi ba
a ya ba amince da takarar shi ba babu zancen ba amince ba nace maka an tacewa a koli kwamitin koli na jam'iyya yayi zama ya tace ya tsaida ya ce wani ne dan takara kuma suka amince da shi kongres din jam'iyya aka yi shi kuma ya amince da shi kuma ka gani a cikin haɗin kai cikin fahimtar shi na aka yi wannan kongare
ba ku tunani watakila nan gaba a samu wanda za su ballewa
insha Allah ta'ala ba a samu wanda zai balle daga jami'ar PNDS tarayya
Habila a baya bayan tsaye da shi Bazoum Muhammad a matsayin dan takarar jami'ar PNDS tarayya bangaren ku na ƴan adawa ya fitar da wata sanarwa ta neman cewa shi Bazoum din ya bar mukamin sa na ministan cikin gida da yake yanzu an tsaye da shi takara shin me kuke fargaba
riga kai ne muke yi tunda mun san halin shi wane ne din wanda sun ka tsaye da dan takara to kuma ka san a matsayin shi na ministan cikin gida duk wani sha'ani na zabe karkashin kulawar wannan minista yake
amma ai hukumar zabe ita ke shirye zabe
ina zuwa ai hukumar zabe ke shirye zabe amma kada ka manta duk wani abin da hukumar zabe za ta zartar ko za ta tahiyar da shi dole da sa ido da kuma sa hannu na ministan cikin gida tunda harka ce ta sha'ani na gida na cikin gida da za a aikata kenan duk wani lamari da ya shafi hukumar zabe ita kadai kanta ba ta iya zauna ta yi abin ba tare da tuntuɓawa tunda in kudi take nema in partner take nema in mami take so so da yawa za ta samu haɗin kai ne daga official minister cikin gida da samu
cewa hukuma ce mai zaman kanta
amma kakkamanta cikin tsarin ma da aka yi ai akwai wakilci na wannan ministocin ko kuma ministan cikin gida ko ministan kuɗi ko kuma ministan da ya shahi tahiyar duka shirya zabubuka saboda haka bayyuwa kana dan takara na jam'iyya sannan kuma a ce kai ne ministan cikin gida da ke kula da duk wasu ma'aikatu ko kuma wasu ayyuka da kayan ayyukan da hukumar zabe za ta nema kuma kana ministan wannan gurin sannan kuma karshenta duk wasu kayayyaki ma da ita hukumar zabe za ta yi aiki ka hada da official ministan cikin gida a ce kai da ke dan takaran kuma kai ne kake kula da waɗannan
to sanin ku da yake malamai to wai kam su wannan yan ba roman da ake magana su wane ne me matsayin su a siyasa ta Niger me kuma alaka su da gwamnati da ma sauran jam'iyyun adawa sanan ko me alaka harkokin tsaro musamman hare-haren ta'addanci da Boko Haram ke ta kaiwa a wajajen yankunan Difa da sauransu a kwanakin nan akan shi wannan zaben da ke tafe wannan su ne abubuwan da zamu duba a shirin mu na tafi don haka muna fatan za ku biyo mu domin jin abubuwan da za a tattauna akai yanzu muna godiya ga su bakin namu Adamu Manzo da kuma Habira Rabiu da kuma shi musamman Yusuf Abdullahi wakilin namu da ya shirya wannan muhawara din a can yamai a madadin su duka dini Ali Mustafa Sakwata a nan Washington DC mun baku lafiya
to a gaida Ali Mustafa Sakwato har yanzu dai kuna tare da sashi Hausa na muryar Amurka a Washington DC
yawatar cutuka masu nasaba da ruwa da ƴan Najeriya ke fama da su da kuma karancin tsaftar muhalli a galibin karkara da birane na daga cikin matsaloli da suka zabar da gwamnatin Najeriya wajen ayyana dokar ta ɓaci a waɗannan ɓangarori yayin bikin ayyana dokar a bara shugaba Muhammadu Buhari ya umarci gwamnatocin jihohi su bi sahu domin cimma nasara shekara guda bayan umarnin shugaban gwamnatin jihar Katsina ta ayyana dokar ta ɓaci a ɓangaren ruwa da tsaftar muhalli da ke zaman wani ƙudurin kawar da hanyoyin ɗaukar cutuka da yaɗa su a tsakanin al'umma.
To sai ku biyo mu a shirinmu na hantsi da ƙarfe 8 agogon Najeriya domin jin cikakken rahoton. Yanzu kuma sai a gyara zama domin kuwa Muhammad Hafiz Baballe ya sake dawowa da labarai amma a taƙaice.
Sau martala ga labaran a taƙaice. Wannan shine mako da za a saurari shaidu da yawa a binciken yuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump a bainar jama'a wanda za a fara shi da sanyin safiyar nan ta Talata tare da shaidu uku da kuma abinda suka sanya akan zargin da ake yi wa shugaba Trump na yunkurin tursasa wa Ukraine ta binciki abokanan hamayyar siyasarsa. Amurka ta bayyana matukar damuwarta na ci gaba da samun rashin zaman lafiya a siyasance da kuma rikici a yankin Hong Kong yayin da aka samu arangama tsakanin 'yan sanda da kuma masu zanga-zanga da ta ƙara tsamari a 'yan kwanakin nan da suka gabata. Hukumomi a Iran sun ci gaba da rufe yanar gizo a kwana na uku a wani bangare na ƙoƙarin daƙile zanga-zangar ƙin jinin gwamnati da ta ɓarke a dukkan faɗin ƙasar. Wanda a cikinta akalla mutum takwas suka mutu tun da aka fara ta a ranar Juma'ar da ta gabata.
To a gaida Hafiz Baballe da wannan kuma muka zo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai an jima da hantsi wato karfe 8 agogon Najeriya 7 agogon Ghana za ku sake jin mu da wasu sababbin labarai rahotanni da shirye-shirye da kuma wasu sakonninku. Yanzu ka a madadin kowa da kowa a sashen Hausa na muryar Amurka musamman Muhammad Hafiz Baballe wanda ya bada umarni Malam Sidi sai kuma injiniyan mu a wannan safiyar Jim Cook. Murtala Faruk Sanyinna daga nan Washington DC ke sallama, a huta lafiya.